ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan rana, yau na ranar Litinin wanda ya dace da 8 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai, wanda haka in ya dace wa 13 watan 5 miladiya ta 2019, wanda za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A jiya mun tsaya aya ta 5 a cikin suratul Zumar, wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi daga aya ta 6. Amma kafin haka, tarihin da muka ambata daga farko 13 ga watan 5 na kowace shekara an ɗauke shi a matsayin abinda ake cewa sallan mata, bima'ana sallan da take bayyana irin haƙƙin da mata suke da a duniyance, sannan kuma da hure musu kunni akan ɗora su wasu ababe da ake ga cewa shi ne wayewa a yau. ‘Yar uwa musulma, abu na farko da ya kamata ki fahimta kafin komi, addinin musulunci addini ne mai zaman kanshi, sannan hukumce-hukumcen addini hukumce-hukumce ne masu zaman kansu. Da haka babu wani addini ko wani tsari a cikin duniya kaf wanda ya tabbatar wa iya mace da cewa tana da haƙƙi sama da musulunci. Duk wanda ya karanta tarihi ya san haka. Ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka sun wuce a lissafa, wanda suka tabbatar da cewa lalle ya mace tana da haƙƙi cikakke saɓanin duk wani tsari wanda ba shi ba. Duk ƙoƙarin da ake aga cewa an huddo mata haƙƙin, to an ka lura da abin haƙiƙanin lura za ka gane a kan cewa tauye mata haƙƙin ta ne ake yi. Kafin mu je da nisa, addinin musulunci shi ne ya baiwa ya mace haƙƙin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bayan Allah ya aiko shi da manzanci, aka tabbatar wa iyamace da haƙƙin ta rayu a matsayinta na ‘yar adam kamar yadda namiji yake ɗan adam. Kafin zama musulunci, idan aka aihuwa wa mutum iyamace yana ɗaukan cewa ƙalubale da fitina na rayuwa da halin ya zan yi da raina ya kama shi, wanda har shi ne Allah yake bamu labarin cewa wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib. Allah yace yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yabsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah ce idan aka baiwa ɗayansu labarin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta mishi na samun ƙaruwa, aka ba shi labarin cewa kai hawa ne an aihwa maka ƙiyamace, zalla wajhuhu muswaddan, za ka ga fuskar shi ta turnuke turnuk, ya shiga cikin wani yanayi na nadama, wai me yasa Allah ya ba shi ƙiyamace. Daga nan kuma zai komo tunanin cewa ayusikuhu ala hunin, zai rike ta ne a kaskance a walakance, am yadussuhu fi turabi, ko kuma zai ɗauki wannan jinjirin ya binne. Allah ya ce irin wannan hukunci da suke yayin mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tabbatar da cewa wajibi ne a barka ta rayu. Sannan kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su iya mata shaqa'iqur rijal, ma'ana abukan tarayya ne na iya maza. Sannan kuma a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya safkar da sura su fitum da guda, wanda take magana akan abin da ya shahi mata, aka sa mata sura suratul nisa'i. A duk Al-Qur'ani mai girma akwai suratul rijali, babu suratul rijali amma akwai suratul nisa'i, wanda in dalla ala shay fa innama yadullu ala anna al-islam karrama al-mar'a, yana nuni akan cewa lalle musulunci ya girmama kiyamace hakikanin girmamawa. Babu suratul rijal, surar maza sai dai surar mata. Sannan kuma addinin musulunci shi yazo ya sanya kiyamace cikin wani irin kariya. Duk abin da kaga ana kakkare shi, ana kaffa kaffa da shi, alama ne akan cewa iya da tsada. Amma abin da aka sake shi haka nan a titi, ba halin kukula, ba ruwan kowa da shi, alama ne akan cewa bai da daraja. Sai Allah ya tura kiyamace a ƙarƙashin kulawar ɗa namiji a cikin kowane mataki da kiyamace za ta taka na rayuwarta. A lokacin da aka aihe ta, tana ƙarƙashin uwayenta suna kulawa da ita, wanda har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ba da lamanin gidan aljanna ga uwayen da suka aihe iyamace guda biyu zuwa abin da yayi sama, suka tarbiyyantar da su, suka ba kyautata tarbiyyarsu, har suka aurar da su. Manzo Allah ya ce wannan uwaye Allah ya musu alƙawarin gida a cikin gidan aljanna. An faɗa haka akan haƙƙin namiji? Ba faɗi ba. Amma sai ga mutum yana ta rikici, ko kuma mace tana ta rikici, ita dole sai ta aiki ɗa namiji, a ita ɗa namiji ta hiso. Saboda duk tunanin galibi iya tikewa ne a kai lokacin da mai gidanta in ya rasu aka zo rabon gado su samu da yawa, ko shi wani abu makamancin wannan. Hakika na lamarin, za ka ga mace ta tada hankalinta saboda ba ta samu ɗa namiji ba. Tana da aka zo rabon gado abin da za su murmurta ɗan kaɗan ne. Sannan kuma addinin musulunci shi ne ya ja hankalin dukkan wani namiji a kan cewa ya zauna da ɗiyamace cikin kyautatawa. Yana cikin wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe yake cewa istausu bin nisa'i khaira, ku zauna da ɗiyamata, ina muku wasiyaci ku zauna da su cikin kyautatawa. Ka faɗi mini wani addini ne ya girmama mace sama da wannan girmamawa? Babu. Wani tsari ne na rayuwa ya girmama mace sama da girmamawa da addini ya mata? Babu. Sannan kuma an tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a tsakanin mahaifi da mahaifiya da dukkan ma wani ɗan adam da ya kwana a duniya, wa ya kamata mutum ya kyautatawa a cikin rayuwar shi sama da kowa? Man ahaqqun nas bi husni sahabati, ko man ahaqqun nas bi husni suhbati, wa ya kamata in kyautatawa? Manzo Allah ce ummuka, yace mahaifiyarka. Mahaifiya mace ce ko namiji ne? Mace ce. Wannan sahabi ya sake tambaya wa ya kamata in kyautatawa? Manzo Allah ya ce ummuka, mahaifiyarka dai hallau. Ya sake tambaya, manzo Allah ya ce ummuka, mahaifiyarka dai hallo. Sai da suka maimaita haka su uku, ya ce summa man, sannan sai wa? A karo na hudu tukun aka ma mahaifi kara, manzo Allah ya ce summa abuka, sannan mahaifinka. Summa adnaka adnaka, sannan makusantanka makusantanka. Wannan hadisi in yana mana nuni akan wani abu, me yake mana nuni akai? Matsayin da Allah ya bai wa iyamaci. Matsayin da Allah ya ba iyamaci. Amma a zo mutanen da ba san inda aka dosa ba, mashiririta wanda sun ɗauki uwaye ba su ɗauke su a bakin komai ba, mutum ya kai mahaifiyarshi ko mahaifinshi gidan renu, yadda ka san misali matan inda take lakwal take karantarwa ko take wani aikin gwamnati, za ta ɗauki ɗanta ta kai renu in za ta yi wajen aiki. To su ba magana wajen aiki ba ne ba, idan uwayen suka lattijanta kawai gidan renu za su kai ki can haƙiƙara. Sai a shekara 31 Desamba su je su ziyarce ki sau ɗaya saboda kar ki ɓata musu lokaci. Yanzu irin wanda mutanen za mu zo mu biya a cikin rayuwa ya zama to irin tsarin rayuwarsu za mu ɗauka mu ce za mu yi, ko muna so Allah ka nemi da idan rahama ta yaya? Da haka addini ya girmama ƙiyamace haƙiƙanin girmamawa sama da girmamawan da ya yi wa kusan ɗa namiji ma. Sannan kuma Allah ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani mai girma cewa ita ƙiyamace tana da haƙƙi, tana da abubuwan da suke wajibi ne a kan mijinta, ko kuma duk wanda ya yi zamanto iya da alaƙa da ita ya kiyaye. Sai Allah ya ce walahunna mislu allazi alayhinna, sai ya ce bil ma'ruf. Walahunna, su mata suna da mislu allazi alayhinna, kwatankwacin abin da yake kansu su ma na kyautatawa. To kuma maza a kanku akwai irin wannan kyautatawa zuwa ga iya mata? Allah ya ce bil ma'ruf da kyautatawa. Wannan yana mana nuni akan cewa lalle ƙiyamace addinin musulunci ya girmama mata, kuma ya sanya wajibi ne a girmama mata. Haka kuma Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna tare da su, ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da kyautatawa. Sannan kuma yayi umurni akan namiji dole ya ciyar da ita, ba ka Allah ya ce ba? Wa 'alal mawludi له رزقهن وكسوتهن بالمعروف التي لا تكلف نفس الا وسعها كما حكى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. wannan duka tsarin addini ne da tsarin karantarwar addini. dole ta zauna mace kai zaka je ka nemo kai je irin harda zaka shiga ta rayuwa kai je ka nemo ka kawo mata kana zaune ta miki kafa. Wannan kima ce ba daraja ba ce ba, wani girmama ya wuce wannan. Ya ba ku tufani, ya ba ku inda za ku zauna. askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, ku zaunar da su inda kuka zauna, ku ba su tufani, ku ba su abinci, ku kyautata musu. In za ku musu magana a cikin kyautatawa. Wannan duka addinin musulunci ne yake magana akan girmama da kiyaye haƙƙin ƙiyamace. wallahi daga ran da kika bar musulunci, bi ma'ana kika bar karantarwar addini, kike tsammanin za ki samu sararin rayuwa ko jin daɗin rayuwa ko morewar rayuwa ko tsururtar ababen rayuwa a cikin wani tsari ba na musulunci ba, kin taɓa kin yi asara. ga inda aka karrama ki, aka girmama ki, aka ɗora wa namijin dole ya je nemo ka miki. haka kuma Allah yake cewa ko da misali ana cikin zamantakewa saboda kulawa da haƙƙin ƙiyamace, idan zamantakewa tsakanin miji da mata ta gagara to Allah ya hana walaƙanci, kuma sai da ya ja kunnen maza akan kasu walaƙanci. da haka duk wani wanda kika gani ya yi wani abubuwan da ba shi ba, kar ki tuhumi musulunci, ki tuhume shi. shi Allah ce idan zama ya gagara fa imsakun bi ma'rufin aw tasri'un bi ihsan, ko ku rike cikin kyautatawa ko kuma ku saki cikin kyautatawa. yanda ka je kana so sakeya, kana sadda kai baka so ku iri hudu da mutane aka baka, to haka idan zaman ya gagara aka kai aka kawo abu ya gagara, to ka dauke ta cikin girmamawa da kyautatawa da mutunci kamar da ita inda ka dauko ta. wannan ba haƙƙi bane ba, haƙƙi ne. yanzu a lokacin da aka zo aka samu misali wani jahilin namiji ya saki mace yana fitowar man gidana yana ɗauko kayan sa yana jehowa, kaga wannan ya taka addinin Allah kuma ya taka ayoyin Qur'ani karara. da haka ƙimar ku da mutuncin ku da darajar ku iya cikin addini daga lokacin da kuka bar addini kuma to sai yanda hali ya bada Allah kiyaye ubangiji subhanahu wataala a cikin kulawar da ya ba iyamace yace mata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna kar ku yi tabarruji kar ku fito cikin tsiraici kamar yadda mata suke hutowa a jahiliya to wannan shine mataki da matsayi da addinin musulunci ya baiwa kiyamaci a daidai lokacin da ka dauko kowane tsari misali mu dauko tsarin Iran gar yammacin duniya wanda ake ga su ne misali a wajen wayewa al-mar'atul gharbiyya idza kanat umman فهي لا تعرف طعم البر ولا الإحسان لأنها أصلا في الغالب لم تنجب أولادها إلا من الزنا إذا كانوا يكوا أئرام بتسمب مئكتي وتنتنو نتايا ربيئيا جمعي فيها بكنا كلمة كيفنا في نصبة dan da ya ce wa mahaifin shi ƙarya kike ai ba wani abu da wajen su ba ka bane ba shi yazo ne girmamawa ne ko kuma kyautawa ne girmama ta ne yayi ko kuma fajirce mata ne yayi me haƙinta a cikin dan da zaka bugu naka aihe shi ya kalli tsaba huska kai ce ƙarya kake ina haƙi yake anan to dukkan wata uwa wadda galibi suka yi yawa a kasashen yammacin duniya ba su san ɗanɗanon biyayya ba da kyautatawa saboda ɗiyan nasu galibi sun aihe su ta hanyar zina an maida mu'amala tsakanin namiji da mace kamar mu'amala tsakanin dabbobi a tsakaninsu da haka ba wata karama ba wani girmamawa ba wani kyautatawa rayuwa suke yadda ka san dabbobi to wannan dabbancin shine suke so su koko su kawo mana ana da haka akwai abin tausayi kanji alayi ga mace musulma da za ta tsaya tana bayani akan sallar mata ki yi tsoron Allah za a hudo da wasu abubuwa a rika kwatanta cewa kamar za a taimaka wa wasu mata da abu kaza a taimaka musu da abu kaza saboda dai a ja hankalinku a bayyana abin koga kamar kayan kirki ne amma kuma ƙarshe sharri ne a ƙasa sannan kuma dukkan wata uwa a Iran ba ta san abin da ake kira da suna rahama ba ba ta san ba kasancewar ta uwa saboda tsakaninta da yaronta aifa ne kawai sauran hidindimu kuma to sai dai wataƙila a ɗauko wata ta yi za ka ga babu shakuwa irin tsakanin ɗa da mahaifin shi musa wannan abin ba da ka irin wannan ƙasawa ta wurin zuciya za ka same su da irin wannan ɗabi'a saboda musamman ake cewa aihuwa ba musan ƙimarta ba da ka billahi al'azim la ilaha illahu suna rayuwa ne yadda ka san haiwanat yadda ka san dabbobi in ba rayuwar dabbobi ba macen nan wa ita ce wadda duk abin da za a tallata to kuma da gangan jikinta ne ake amfani da shi kahin ta zagwanye in ta zagwanye kuma a ajiye ta a gehe Allah a ɗauko wata ita ma a ci gaba da tsoruwarta in ta ma an ta zagwanye a ajiye ta a gehe a ɗauko wata wannan shi ne abin da suka fi kiyaye mace na gaye daga duk wani mai da kuke sayawa ko mai tsada ko mai arha za mu ga akwai hoton mace a jikin kowa mu akwai to har ma misali gwanda mai a ce iya da alaka da mata amma irin su taya su shambura da mai gama su da mace kaga shambura ce za a saida amma kuma da hoton iya mace a jiki taya a shana albiyu kadago da hoton mace a jiki mace ba a bakin komi take ba a gan a Iran billahi al'azim to irin wannan da'ara irin wannan kaskanci da rashin sani ina aka dusa a rayuwa shi suke so su jayo su kawo cikin kasashen musulmai shi ne ake ta magana haƙƙin mata haƙƙin wane ne ke yanzu kowace ɗaya daga cikinmu a yau ta zuba misali mahaifiyarta a lokacin da ta rayu, ko kuma irin lattijan da ya zama to misali a yanzu sun kai shekaru da yawa su yi muƙaranar rayuwa, su yi kwamfare tsakanin rayuwar da aka yi misali shekara 20 baya ko 30 baya da irin rayuwar da ake a yau. Za ka ga shattana ma bai nasara wasu rayuwa. Akwai bambanci mai girma. Wancan rayuwa ne cikin mutunci, rayuwa ne cikin ƙima, rayuwa ne cikin wadatuwa na zuciya, ƙana'a. A daidai lokacin da a yau ya zama to abu ne musulmi. Iya daga cikin manhohinsu ya za a yi su huddo ƙiyamacin waje, ita ma ta ɗanɗana bala'i da raɗaɗin da ɗa namiji yake ji. Sai aka zo aka huri kunnensu, ka ga mace tana sharar kwalta, kwalta jama'a mace. Duk wanda zai ɗaga ido sai in ya kalla sai ga abin bai gamda ba, saboda in ya karanta ayoyin Qur'ani ya san wannan ƙiyamacin. Ko ta zamanto matar wani, ko ta zamanto uwar wani, ko ta zamanto ƙanwar wani, ko ta zamanto yayar wani, to wannan wanin da ko kaninta ko wanta ko babanta ko mijinta ko ɗanta shi aka ɗora wa dole ya mata hidima idan ta zauna a gida. Amma a gama cewai da suna ‘yanci tana sharar kwarta, an kawo ta cikin madafin iko, an sa ta ɓangare kaza, an sa a ɓangare kaza, sai ga abubuwa baya suke ba gaba suke ba. Kuma misali yanzu a nan idan akwai mace ma'aikaciya ta sani tabbas, misali ko ya zamanto lakwal ce, ko ya zamanto wajen wani ma'aikata ce, inda za a zo a haɗa mata, wallahi zan ce a aikin kirki bai taso ba, ko ba wallahi ba daga wajen matan, a haka ne Allah ya ga dama ya yi su. Ko wajen amsa shaida mai Allah yake cewa fa in lam yakuna rajulain sai ce fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada'i. To amma sai abin da ba haka nan ba, kawai ƙarya sai a wato a ce ai duk sai ake aika faɗa da kafaɗa a ba su matsayi a cikin madafin iko, ayi wane ne shi ne ‘yancin su, wallahi ba ‘yanci ba ne ba, tozartarwa ne. Yanzu irin wanda suke guje-guje ana aiki an yi wane ne an yi wane ne, ba za ki taɓa haɗa kanki ba da mahaifiyarki wanda misali zama ne ta yi a cikin gidan mijinta, ta kula da ɗiyanta, ta kula da tarbiyyarsu, ta kula da kazansu, ta kula da kazansu. Daga nan da kika zuto a matsayin ma'aikaciya, kin ga na farko akwai haƙƙi na mijinki da yawa wanda dole ya sallama shi da kanshi, zai sauke ma kanshi wannan haƙƙi. Saboda abin baya yiwuwa. Sannan kuma ɗiyanki su ma dole wasu haƙƙoƙin dole a sauke su. Ke ma kuma ga kina a gajiye mala. Yanzu ka lura ko a tsarin da ake na taimako da tallafawa. Ka taɓa ji ana magana tallafawa karatun ɗiya maza? Don mi ka taɓa tambaya duk wata furoje an ta zo tallafawa karatun ɗiya mata, don mi ɗiya mata su suke rike da gidaje ko su aka ɗora wa yaunin su kula da mutane? Addini ya yi kamar yadda za mu zo a cikin karatun wannan sura, insha Allah za mu magana akan karatun ɗiya mata. Addini ya yi magana akan shi. Amma ba irin wannan abu na tozartar da ɗiya mata ba, da ƙasƙantar da ita, da wulaƙantar da ita. Da haka a haƙiƙan al'amari abin da ya shahi sallar mata, manhohin da suka sa aka ƙirƙire ta ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, manhohi ne waɗanda ba sa gyara duk wani mutum mai imani. Sannan kuma shiga irin waɗannan tsare-tsare bai da amfani, bai da amfani matuƙar dai mutum ba akwai irin gyaran da yake ga cewa zai iya kawo ba. Ma da sunan kawai aya sallar mata ne a raba ma wasu mashin ɗinɗinki a yi wane ne da sauransu, duka abubuwa ne wanda a zahiri za a bayyana muku kamar wani kayan kirki ne, amma haƙiƙanin abin da yake ƙasa ba haka nan bane. Akwai abubuwa da yawa wanda ku dai kowa ya ƙara sa ma kanshi labari, tunda wani abu ne wanda muna rayuwa a cikin shi, kuma kowa ya san yadda abin yake. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu akan bin abin da yake addini ne nashi. Amma a haƙiƙanin al'amari akwai abubuwa da dama wanda an tuso al'ummar musulmi a gaba, kuma kike tsaya ki kula da tarbiyyar ɗiyanki sai zamanto an baki wani aiki daban.
lokacin da kike da jini a jikinki, kike da kuzarin da zaki iya tsawatarwa yaro ki bashi tarbiya, ki daidaita shi, ki seta shi sak, wannan karhin naki da karkashin ki gaba ɗaya ya kare a waje, yana cin kina wani gurmaya na neman duniyar da ta ki samuwa, kullum kina cikin bashi baki wadatu ba, abinda kike tsammani na wadatar da ki samu ba, wata ila wadda take zaune ma ta yake zaman lafiya, tabbas ne ma ta yake zaman lafiya. Allah taimaka mana, Allah mana jagoranci. Za mu tashi aya ta shidda a cikin suratul Zumar. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ta khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyat azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan ba'da khalqin fi dhulumatin thalath dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrifun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya mana magana akan abin da ya shafi halittar sammai da kasai da shigar da dare a cikin yini da shigar da yini a cikin dare, sannan kuma da horewar da yayi wa rana da wata, kowanne yana tahiya ne akan ajalin da Allah ya dora mushi, sannan kuma Allah ya ce ala ku saurara huwal azizul ghaffar, Allah shi ne al-azizul mabuwai al-ghaffar mai yawan gafarta zunubai. Sai ya ce khalaqakum min nafsin wahida, ubangijin nan shi ne ya halicce ku daga rai guda ɗaya tak, ita ce ran annabi adam alaihi salatu wassalam. Shin Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu. Can farkon lisan yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida, mun halicce ku daga rai daya daya, ita ce ta annabi adam alaihi salatu wassalam. To wannan halittar da Allah yayi daga rai guda daya, amma dai zaka ga cewa ma ikhtilafi ajnasikum wa asnafikum wa altilatikum wa alwanikum lakinnakum min nafsin wahida, duk da akwai canje canje kaga jinsin mu daban-daban ne ko daga annabi adam aka samu, amma dai jinsin mu a yanzu akwai maza akwai mata, duk daga rai guda ɗaya ce, amma kun an samu kala guda biyu, an samu maza an samu mata, sannan kuma alsinatakum akwai canji na abin da ya shafi magana, wani zai yi Hausa, wani ya Fulatanci, wani ya Zabarmanci, wani ya Turancin Ingila ko na Faransa, wani ya yi Kanuri, wani ya yi Burmanci, wani ya yi Larabci, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza. Kaga duk da cewa daga rai guda ɗaya ne, amma kuma Allah ya daddatsa mu haka. Allah yake cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ce muka sanya ku zamanto al'ummu daban-daban, wa qaba'ila kuma ƙabilu ne daban-daban, lita'arafu saboda ku riƙa fahimtar juna. Wannan bahulace ne, wannan babarbare ne, wannan bahaushe ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, duk da cewa daga rai ce guda ɗaya. Sannan kuma haka wa alwanikum, da abin da ya shafi launin ku, wani hori ne, wani baki ne, wani wankantarwa ne, wani kaza ne, wani kaza ne, farin ma kala-kala ne, baƙin ma kala-kala ne, ga shi ne dai kowanne akwai. To wannan duka iya daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ya halitte mu daga rai guda ɗaya, amma kuma akwai bambance-bambance da dama wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi, wanda kuma wannan zai ƙara maka fahimtar sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala. Duk daga rai guda ɗaya ce, kuma halishen nan gashi nan halishe ne kala ɗaya. Idan aka duba misali halishen mutumin da yake magana da Hausa, da wanda yake magana da Fulatanci, halishen iri ɗaya ne, yanayinsu iri ɗaya ne, amma kuma abinda wannan zai ce daban akan abinda wancan zai ce. Kuma wannan halishen guda ɗaya yana iya koyan halishe sama da ɗari da wani abu, haka bincike tabbatar. Kai inna kana iya koyan sama da halishe ɗari, kai wannan, kai wancan, kai wancan, kai wancan, kai wancan, duka wannan iya nuna maka ne kudura ta Ubangiji subhanahu wataala, da girman da Allah yake da, kuma da ɗaukakar da Ubangiji subhanahu wataala yake da, wanda ya kamata a ce bawa ya riƙa lissahi akan wannan abu, saboda ya gane da girman Allah subhanahu wataala. Wannan rai ɗaya ita ce ran annabi Adam alayhi salatu wassalam, sai ce summa ja'ala minha zawjaha, sannan Allah ya halicci minha, daga ran nan ta annabi Adam, zaujaha bi ma'ana abokiyar tarayyar wannan ran, matar shi ita ce Hawwa, ita ce Hawwa, ummuna Hawwa kenan, asalin dan Adam daga Hawwa, Adam da Hawwa. To daga nan kuma Allah yake cewa wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisa'a, Allah kuma sai ya yada maza da yawa, mata da yawa, daga ummuna Hawwa, daga abuna Adam alaihi salam. Daga ranan guda biyu, duk wanda ka gani yanzu a saman doron kasa daga asalin halittar Adam ne da Hawwa. Sannan bayan an rarraka an taho, aka zo aka yi lokacin annabi Nuh alaihi salatu wassalam, wanda a lokacin kuma wanda suka yi imanin da suka shiga cikin jirgin annabi Nuhu su ne a duniya kadai Allah ya ci gaba da wanzar da su, wanda a yanzu mun kuma jikokin waɗannan mutanen ne. Allah ya halakar da wanda ba su ba. Can da Allah ke cewa a cikin suratul Hud akan annabi Nuhu ya ɗauka min kullin zawjaini ithnaini, yace wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuh ibnahu wa kana fi ma'dirin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la 'asima alyawma min amri illahi illa man rahim wa hala baynahuma almawj fa kana min almughraqin وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الله هل كرد دون وندا فأتكي ونجر جروان يكيبا كما رجعنا الله سأكرك أحبك أكرك عيفا حرمك كي مطين دمرك كي أيو أكي قدر تتأل أدم إندي كي رأيوا أثمن دور الدنيا أو أيلزو كسمة مليار تقص هو بقوي دون أبو. To shine Allah yake cewa anan khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha, sai Allah ya ce wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala anzala lakum bi ma'ana khalaqa lakum, Allah ya halitta muku min zuhuril an'ami, na daga abin da ya shahi dabbobi na ni'ima na jin dadi, thamaniyata azwaj a kala guda takwas, bi ma'ana kuful hudu kala takwas, samaniyata azwaj. Shine can Allah yake bada labari a cikin suratul an'am, yake cewa samaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnain wa min al-ma'd ithnain qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayaini. Har zuwa ƙarshen ayar dai Allah yace wa khal Allah ya halitta muku samaniyata azwaj, bi ma'ana kalan dabbobi nau'i guda takwas, nau'in nan guda takwas kala daya daya har guda takwas, wanda an suka hadu suke bada kuful guda hudu. To waɗannan samaniyata azwaj din su ne kamar haka. A can Allah yake cewa min adh-dha'n ithnain, idan aka ce adh-dha'n su ne dangin tumaki ko a ce raguna, yace min adh-dha'n ithnain, daga cikin adh-dha'n akwai kala biyu, akwai rago akwai tumkiya, mun samu guda nawa? Guda biyu ko? To bayan shi sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min al-ma'd ithnain, kuma a cikin kalan awaki su ma kala biyu ne, akwai akuya akwai tabre ko dan akuya da ake fada, sannan kuma wa min al-iblis ithnain, a cikin kalan dangin raƙumi su ma kala biyu ne, akwai raƙumi namiji akwai taguwa mace. Mun samu kala nawa yanzu? Na'am, mun samu shidda. Saura biyu ko? Sai yake cewa wa min al-baqar ithnain, sannan kuma daga dangin raƙumin al-baqar, dangin shanu kenan, su ma kala biyu ne, akwai saniya akwai sa, in ka haɗa su gaba ɗaya sai su baka kuful hudu kala guda takwas. To shine ana Allah ke cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta muku samaniyata azwaj, kalan dabbobi guda takwas, waɗannan kalan dabbobi guda takwas Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ni'ima ce a kan ɗan adam, ya yanka su ya ci ya more, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan dama. Yanzu bayan Allah ya kammala wannan magana, sai Allah ke cewa yakhluqukum fi butuni ummahatikum, shi Allah mai girma da buwaya shi ne yake halittanku fi butuni ummahatikum, a cikin cikin mahaifanku mata, kenan uwayenku mata, ai qaddarakum fi buquni ummahatikum, Allah ya kadarta muku rayuwa a cikin cikin mahaifanku, mahaifiyanku mana. Wannan kadarta rayuwa kuma da aka yi da wannan halittar da aka yi, Allah ya ce khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath, halitta bayan halitta a cikin dubbai guda uku. Khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath, halitta bayan halitta, bi ma'ana Allah ya halicci kaza, daga nan ya koma kaza, daga nan ya koma kaza, daga nan ya koma kaza, har ƙarshe sai a ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Asalin halittar ɗan Adam mun karanta yanzu a cikin wannan aya shine annabi Adam ko alaihi salam, wannan kuma an aihe shi, an halicce shi daga dangin ƙasa, ƙasa kala daban-daban, akwai ƙasa mai tafshi, akwai ƙasa mai tauri, akwai kaza, akwai kaza. Da haka a cikin ɗan Adam ɗin za ka ga wani tattaura ne, za ka ga wani tafshin shi yayi, a wani za ka ga kaza kaza da sauransu. To kuma yanzu bayan an halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam, to yanzu mu kuma ya aka samar da mu, shine Allah yake cewa yakhluqukum fi buquni ummahatikum, ubangiji ya halicce ku a cikin cikin mahaifanku, ya kadarta halittar ku, khalqan min ba'di khalqin ay yakunu ahadukum awwalan nutfa, zaka kasance a matsayin nutfa, a matsayin ruwa na maniyyi, wanda wannan maniyyi namiji da maniyyi na mace su ne idan Allah ya kadarta musu haɗuwa, kuma Allah idan ya ga dama sai a tabbatar da samun ƙwayar halittar da za ta samar da ɗan Adam. Duk jabberancin da ɗan Adam yake ji da taurin kai da yake nunawa, yana nuna cewa fa shi ba wasa bane, ba asalin shi ruwa ne, kugo na maniyyi. Khalqan min ba'di khalqin, sannan bayan kasancewar shi dugo na maniyyi, zai kasance kuma alaka, sai ku zamanto jini, wanda hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haka, ko yuzma, ana hada halittar ɗayanku a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 a matsayin nutfa, kwana 40 a matsayin gudar jini, kwana 40 a matsayin tsoka, summa yukhlaqu fa yakunu lahman, sai a halicce shi ya zamanto gashi nan a matsayin shi na tsoka, sai a zo a sanya mishi duk abin da za a sanya mishi, summa yunfakh fihi ruh, sai a busa mishi rai. Yanzu daga busa mishi rai a lokacin fa yu'maru bi arba'i kalimati, sai a umarce shi da kalmomi guda hudu, bi katabi rizqihi, za a rubuta mishi arzikin shi. Bi ma'ana wannan ita ce wacce ɗiyar wane, ko wannan shi ne wane ɗan wane, arzikin da zai samu a duniya gaba ɗaya, misali jika ɗari kaza ne, a wane jika kaza zai samu, a wane arzikin shi miliyar kaza, wane zai samu kaza, wane zai samu kaza. Wallahi a rubuce ki, a daidaice ki, a sassare ki, duk haba-haba ɗin ɗan Adam da wutan ciki da son cewa sai ya mallaka, gurgudan abin da aka rubuta mishi nan shi ne zai ci. Sannan kuma za a rubuta ajalin shi, kwana nawa zai yi. Wani yana zauwa duniya yana yin ca da wari, kawo halas sai a ɗauki, shi ne adadin abin da Allah ya bashi. Wani ya zo sai ana kikkimtsawa, ana ta shirye-shirye, ana yin za a yi suna, ana gobe suna kawai, shi kuma a cikin dare sai ya feci. Wani ya zo misali bayan suna da 'yan watanni, wani 'yan shekaru, wani kaza, wani kaza, wani kuma sai ya kai can ya yi shekaru da ya barkatai. To duk a cikin cikin mahaifiya a nan ake tabbatar da wannan kwana nawa zai yi, wata nawa zai yi, shekara nawa zai yi. Arziki shi shekarun da zai yi. Yanzu wani sai ka ga abin da Allah ya rubuta mashi na arziki ya ƙare, amma kuma abin da aka rubuta mashi na shekaru na abin da ya shahi kwanaki ko kuma lumfashin shi bai ƙare ba, sai ka ji an ce wani yana cikin koma, yau sati guda, yau sati biyu, yau wata guda. Daga nan wannan wata guda ɗin kuma daga nan mala'ikan mutuwa zai ta saƙe shi, rayuwar shi ta ƙare. Ka ga shi kwanan shi na bai ci abinci ba, barkatai. Arzikin da Allah ya rubuta mashi da adadin shinkafar da zai ci da hatsin da zai ci sun ƙare. amma kuma adadin da aka rubuta shi na doke rayuwa lokacin bai ba yan sai kwanaki asume kwanaki bai san inda yake ba kwanaki bai iya cin abinci me arzikin da Allah ya rubuta shi ne ya kare kwanaki musu kare ba sannan kuma za a rubuta shaqiyyun am sa'idun mutum arziki ne ko kuma mabannaci ne shaqiyyi ne yana dan wuta ne ko na aljanna ne to wannan sodiya sai ka ji ana to in haka ne ko me amfanin aiki a an tambaye manzo Allah irin tambaye manzo Allah yake cewa i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa la ku yi aiki ku kawai kowa abinda Allah ya halitta shi dan shi Allah ya sauƙaƙe mishi da aikata wannan aiki ba hujja bane ka zo ka miƙe kafa ka ce a kai ba za ka aikata komai ba saboda ai in Allah ya kadarta kaza kaza ne kawai kaza kaza ne da haka aljanna ta mai rahoci a wannan kuskure ne Allah ya ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafir wa minkum mu'min sai ce wallahu bima ta'maluna basir me yasa ya kama ganin bima ta'maluna kenan sakamakon kasancewar dan wuta ko dan aljanna iya da alaka da aikin adam zai aikata sannan kuma yake cewa wahadainahu najdain mun shiryar da dan adam tafarki guda biyu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaga dama yayi godiya wanda yaga dama kuma ya kafirce Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kuma kai karshe ma dan an rubuta a cikin cikin mahaifiyarka cewa kai dan wuta ne ko dan aljanna ne me abun mamakin a cikin abun da ya shafi haƙƙin ubangiji kan ya halitta duniyar a karan kanta ya san me zai je ya zo a cikinta za a aihi wani dan wani ko wacce yar wani zai aikata kaza lokaci kaza ya aikata kaza lokaci kaza ya aikata kaza lokaci kaza tun kahin a halitta mu kan a halitta duniyar Allah ya san cewa za a zo a zauna a wata ranar litinin a cikin wani gari mai suna kaza a cikin masallaci mai suna kaza a cikin ƙasa mai suna kaza wacce da wacce da wani za su zo su zauna wacce za ta zauna kusan wacce wacce za ta ɗauki kaza wacce za ta saka kaza a cikin zuciyarta babu wani abin da Allah bai sani ba me abin mamaki dan an rubuta cewa dan sanin ko dan aljanna ne kai a cikin haƙƙin ubangiji naka kowa ya zame hannun jigen shi aiki sannan kuma akwai wata dama ta gaba Umar an samu yana addu'an cewa ya ubangiji idan an rubuta sunana a cikin ɗan wuta Allah a sani cikin aljanna kenan la yaruddu alqada la yaruddu la yaruddu alqadar illa du'a idan bawa yayi naci yayi naci ya koma zuwa ga Allah Allah zai tausaya mishi Allah yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu umul kitab Allah shi yake goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama girgam din da aka rubuta hisabin bayi iya wajen Allah subhanahu wataala kuma meye abu gagararre a wajen Allah babu dan haka ubangiji subhanahu wataala ya halicce mu a cikin cikin mahaifanmu khalqan ba'da khalqin halitta bayan halitta banda karshe za a zo a busa maka rai sannan kuma sai ka fito a lokacin kuma da kake cikin cikin mahaifiyarka kana cikin duhu guda uku duhu na farko shine duhu na mahaifar da kake ciki kenan mahaifa ta mahaifiyarka wannan mahaifar da kake ciki duhu ne sannan kuma kana cikin duhu na bayan mahaifar ma akwai wata yana wanda a cikinta ne kuma ba mahaifar ba a cikin yana wata yana ce kuma a ciki dan adam yake sannan kuma ga duhu na cikin na abin da ya shafi cikin mahaifiyarka kenan cikin duhu na cikin mahaifiyarka da duhu na ma'aiwa sannan kuma da duhu na wannan yanar da kake cikin ta shine Allah ke cewa fi zulumatin talal a cikin dubbai guda uku sannan kuma da irin zaman da dan adam yake a cikin cikin mahaifiyar shi yana zama ne a bayan shi bi ma'ana gadon bayan shi shine anan daidai cikin mahaifiyar shi inda ake tabawa wanda wannan ita ma akwai hikima ta ubangiji subhanahu wataala mai girma a ciki kamar yadda Muhammad bin Salih al-Usaimin ya yi magana a cikin akan wannan abin ya wasa a magana a cikin tafsirin da yi a ƙarƙashin wannan aya kaga bayan ka ya sha banban da
daga gabanka kaga akwai abubuwa da yawa wanda za a yi maka illa, amma kasancewar bayanka ba matsala nan ne musu, watakila wani abu zai gumshe ta, wani abu ya dan taba ta, wani abu yayi wane ne da sauransu, duka ba abin da zai cutar da kai. Yanzu a irin zaman da Adam ya yi a haka a cikin cikin mahaifiyar shi, bayan shi shine a cikin daga gaban cikin cikin mahaifiyar shi, in ya tashi an lokacin kuma da za a yi goshi, an ya zo zai huto sai ya juya. Yanzu kan shi ne a sama a lokacin da yake zaune a ciki, yanzu sai ya juya, yana juyawa sai ya zo da kai. Shi ne Allah yake cewa zalikumullahu rabbukum, wannan shi ne Ubangijinku, bi ma'ana shi ne aikin da Ubangijinku yake yi. Lahul mulk, mulki na shi ne, sarrafa irin waɗannan ababe. Idan da a ce haske zai taɓa ɗan adam daidai da segon ɗaya ko ƙasa da segon guda, ɗan adam yana iya lalacewa a cikin cikin mahaifiyar shi, amma sai Allah ba shi kariya na farko cikin mahaifiyar shi, na biyu a cikin cikin ma'aikata cikin mahaifa, na uku kuma a cikin mahaifa ba aka sa shi a cikin wata yana, duka saboda a tabbatar da gade shi, a kare shi ya fito cikin yanayin da ya kamata. Yanzu daga nan kuma sai fitowa gidan gwagwarmaya, ita ce gidan duniya, wanda yana fitowa abinda zai fara shi ne ƙara. Shi ne suke cewa anta allazi waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhhakuna surura, kai dan adam kai ne wanda mahaifiyarka ta aine ka fitowar da kake kana ƙara kana kuka, mutane kuma a kewayenka ana ta murna ana ta jin daɗi ana barka ta sauka lafiya. To kayi kokari lokacin da kazo komawa ga Allah ya zamanto an yi matanya, kai kana dariya kana jin daɗi, su kuma suna kukan cewa sun rasa ka. Yanzu daga lokacin Adam zai fito gidan gwagwarmaya, kuma a irin tsarin Ubangiji ta ɓangaren da zai shafi halitta, komai Allah yana kadarta mushi rayuwa daidai irin yadda ya yi shi. Ka duba wata hikimar Allah. Yanzu misali irin awaki da sauransu da suke aihuwa, da yake musu da hankali ko busu da ikon za su kula da shi, tana aihuwan ɗan da ‘yan mintuttuka daga ta gama lashe shi ta ƙare sai ta shebe ta. Amma ɗan adam sai ana ta gwagwarmaya ko a ɗauka a ajiye a yi wane ne ya karkace a daidaita a yi wane ne ana ta fama mala. Jikin tafshi lukui a ko rike shi ma sai da dabara. Idan wata sabuwar aihuwa ce wata kila hidda samu wata tsohuwa a haɗa su ta rika rikewa, kafin a karantar da ita a koya mata ya ake rikiya, saboda an taɓa shon irin tsoka, sannan hatta wajen ajiyewa kwantar da shi namiji ne da mace, yadda ake kwantar da su duka daban-daban ne. Akwai karatu mai girma a cikin wannan. To kowa Allah yana ajiye shi irin daidai matsayin da yake da na rayuwa da irin matsayin da yake na hankali. Yanzu misali a cikin rayuwa kai muƙarana kai kwamfari tsakanin rayuwar mutumin da bai da hankali da mutumin da yake da hankali. Yanzu irin hatsarin da mahaukaci zai taka ya sha, billahi azumi ka da hankali in ka taka baka kai labari. Mahaukaci ne zai ɗauki ruwan gwalolo ya ɗauka ya sha lahiyar shi lau, sai ya yi shekaru barkatai baka taɓa ji an ce mai lahiya ba, lahiyar shi ras yake. Kai kuma mai hankalin da kana da ikon da za ka kula kai kaza kai kaza, sai ga yau ba lahiya gobe da lahiya yau wane ne, wani abu ma idan ka ci sai zo ya gigi za ka gaba ɗaya ya rike maka rayuwa. Amma sai ka ga shi yana rayuwa ras, kuma yanzu ka ɗauki misali irin hatsarin da yaro ɗan ƙarami yake ɗauka, misali wasu mawaƙi wanda yaro zai taka ya wuce lahiya, billahi azim inda hankalin shi bai isa ya taka sai ya wuce lahiya. To akwai kariya ta Ubangiji wanda yake baiwa kowa irin daidai irin matsayin da Allah halicce shi. To shi ne anan Allah yake cewa a cikin halittar nan, tun daga halittar abin da ya shahi aya ta makaranta jiya, sammai da ƙasai da dare da yini da rana da wata da kaza da kaza, da halittar ɗan adam da halittar dabbobi kala nau'i guda takwas, da abin da ya sha halittar ɗan adam ɗin ba, Allah ce zalikumullahu, wannan aikin Allah ne. Lahul mulku, mulki nashi ne, la ilaha illa huwa, ba wani abin bauta ba sa ka cancanta sai shi kaɗai.
tunda shi kadai ko ya halicci waɗannan abubuwan to fa huwa al-mustahiqqu lil-ibadati wahdahu la sharika lahu shi cancanta abautawa shi kadai ba wanda yake da ƴancin da za a hada shi da Allah subhanahu wataala a sanya shi shariki ga Allah madaukakin sarki kuma mulkin Allah shine mulki cikakke mulkin da bayyana manda a ce a wannan manda kaza ce yanzu sauransu shekara kaza sun ci shekara kaza saura kaza ba ka bani mulkin duniya ko kuma a in ma babu manda in an shekara an zo kai wani lokacin da dole za ka sarta yanzu misali ka duba irin albashir na sudan sama da shekara 30 da wani abu ko 40 da wani abu yana mulki amma rana kai tsaka aka zo aka tsige shi wannan me yake nuna maka qulillahumma malikal mulki tuqtil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha sai ga dan adam zai dauki duk irin matakin da zai dauka akan ya kare mulkin nan amma idan Allah ya kare karshen mulkin ya zo sai abin ya zo mishi min haisu la yahtasib ta inda baya tsammani yana karewa ana kaffa kaffa yanzu misali ka dauki misali fir'aun wani irin mataki ne bai dauka ba akan mulkin shi da goma ya rike kashe banu isra'ila yake yankawa aka yi da namiji za a yanka shi saboda an ba shi labarin cewa mulkin shi zai zo karshe a dalilin wani yaro da za a yi ma a cikin banu isra'ila sannan kuma hikimar Allah yaron da zai zama to shine sababin tahiyyar mulkin nashi Allah sai da ya kawo shi cikin gidan fir'auna karkashin kulawar fir'auna da kudin shi da iyalin shi da wane ne ke shi a cikin gidan shaitan shi shine lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin manzo fir'auna da daga baki ma sai yake cewa alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai kai ba kai bane yaro dan kararren wanda muka rena anan kuma ka aikata aika aikan da ka aikata kai dai kana cikin butulu ka kafa cewa ni'imar Allah yace fa'altuha idan wa ana min adh-dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il in tattaunawan da gudana daga abinda Allah ya zartar shine abin da zai tabbata kaga gushewan mulkin fir'auna ya zo ta inda bai tsammani yan sun yi imani an zo an yi kurayya ta bangaren sihiri annabi Musa ya ci nasara fa ulqiya sa'aratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra sai ce fala sawfa ta'lamun law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in sai suka ce la bayra inna ila rabbina munqalibun fa arsala fir'aun fil mada'in hashirin aka ja ka tattaro kowa da kowa akai abinda akai aka kare yanzu sai aka ce to inna haula ila shirzimatul qalilun wa innahum lana laga'izuna wa inna la jami'un hadiruna Allah ce sai suka bi su annabi Musa ya gudu da shi da suka yi imani fir'aun sai ya biyo bayan shi sai da Allah ya kashi tsakiyar teku mutanen annabi Musa sun huta sun kuma sun shigo tsakiya wa azlafna thammal akharina Allah ce wa anzaina Musa wa ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin sai ce inna fi zalika al-aya annabi Musa ya huta shi ko fir'auna da shi da tawaggar shi kon shi da kwarkwatar shi duk wani dan adin tabarkalla na mulkin fir'aun sai da shigo ciki sun zo tsakiya sai Allah madaukakin sarki ya yi umarni da wannan ruwa akan ya game ruwa yana gamewa mala ina fir'aun ya tabbatar da cewa karshen shi ya zo sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina Allah ya ce ƙarya kake al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidina falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lokacin da fir'aun ya ga abu ha ya zo ƙarshe sai ya ce ni ma nayi imani da ubangijin talikai sai ya ƙara ma precise akan wani ubangijin ake ne yace ubangijin annabi Musa da Haruna sai yace kai ni ma wa annabiyal muslimina ni ma ɗaya daga cikin musulmai Allah ya ce ƙarya kake al'ana sai yanzu wa qad asaita qawlu ka shifka banna a baya wa kunta kuma kai inna ka kasance minal muslimin kana daga cikin mabannata Allah ya ce za mu tsiratar da gangan jikinka dan ka zamanto izna ga wanda za su biyo daga bayanka. Ya kamata duk mutumin da yake mulki ya kallon mulkin Fir'auna. Duk irin yanda kake ji ka cika katin bada, to akwai Allah. Kuma Allah ya ma mulkin ka dele ƙarshe baka san ba kuma yaushe ne. Fir'auna da ya kataita yace ana rabbukumul a'la. Yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Yace ba san ku da Allah ba. Wannan tsammani akwai Allah banda ni. Haka yace. Yace kai in ma akwai to ni ne a'lam, ni ne madaukaki. A cikin allolin in ma akwai to ni ne babban su. To kaga amma yanzu gashi ne ya zama to tarihi. Ana karantawa kaman ba a yi shi ba. Duk irin tsaurin da yi, da zalimcin da yi, da kazan da yi, da haka mulki cikakken mulki na Ubangiji ne. Mulkin da bai da frontier, bai da iyaka. A ce an kauta daga cikin Niger, an kauta daga ƙarƙashin mulkin wani, an shiga na wani. An kauta daga Nigeria, aka shiga Kamaru, an kauta daga na wani, an shiga na wani. Babu wannan. Tabarakallazi biyadihil mulku, yace wa huwa ala kulli shay'in qadir. Daka Allah yace zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yace la ilaha illa huwa. Lalle ba abun bauta busa ga cancanta sai Allah. Fa anna tusrafuna wa tayaya ake katangantar da hankulanku ku kasa gane inda aka dusa a kan cewa Allah bai girma da duwaya shine abun bauta busa ga cancanta shine kuma yake da haƙƙin a bauta mushi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Abdullahi ibn Abbas atadri ma haqqullahi ala al-ibadi ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san me ya haƙƙin Allah akan bayin me ya haƙƙin bayi akan Allah. Yace haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a subauta wa Allah tarsu sanya wa Allah kishiya wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin da su ko bayi suke da akan Allah ya zaman to karda Allah ya azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba. To wannan kuma karatu ne mai zaman kanshi. Wannan ita ce aya ta biyar. Aya ta shidda. Aya ta bakwai Allah ke cewa in tazkuru fa inna Allaha ghaniyyun 'an wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bi dhati as-sudur. A cikin wannan aya yukhbiru Allah tabaraka wa ta'ala 'an nafsihi annahu al-ghaniyyu. Allah yana ba mu labari akan cewa can ba an maka magana akan cewa ba wanda ya cancanta a bauta ba sai Allah ba. To anan kuma Allah zai maka magana akan cewa wai wanda kai da ke da kaza da kaza da kaza da kaza in ku ba ku bauta wa Allah ba, Allah maɗaukakin sarki ba da wani abu za ku rage shi ba. Ku fasari cewa in kuka bauta wa Allah kanku kuka ma, in kuka saba wa kuma kanku kuka ma. Shi ne Allah ce in tankuru, in kuka kafirce fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum, haƙiƙa Allah ya wadatu daga ku. Ba a ce wa iya cikin cikan mulkin Allah ba mai kuma ta musu. Mulkin shi a cike yake ya cika ya tumbata. Ko ku bauta wa Allah ko ku bauta wa Allah wani ruwan ku. Da ka Allah ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Magana ce ne kawai inna a'tadna jahannama lillah inna a'tadna jahannama anna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashmi wujuh. Magana ce daya mun yi tanadin gida guda biyu, wanda ya imani aljanna wanda kuma kafirce gidan wuta, wanda ya imani ba ai imani ka bai kara mulki Allah da komai, kafirce ka bai rage mulki Allah da komai. Shine a cikin al-hadith al-kursi a cikin sahih muslim Allah yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wa ala qalbi rajulin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Yace ya ibn adam aw ya ibadi ya kubayina law anna awwalakum aqadar ta ce na farkon duniya na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku ya zamanto ala afjari qalbi rajulin minkum ya zama kowa kafircin shi irin na fir'auna. Allah yake cewa ma naqasa zalika min mulki shay'a, wannan abun bayya ne ga mulki dan komi. A ce kowa kafircin shi irin na fir'auna. Kai dan adam duka adadin yawan mutane da wuce miliyan 8 ba. Wata rana manzo Allah yake cewa aqatis sama
عطت السماء عطت السماء وحق لها أن تعي يأتي السماء تهي كارا مظلة كم ياتي الجنة تهي كارا أتكين سماء نباك إذا ذاك أجي جد جد قوانك فأجي أول أقوي ملائكة قوياي قوياي سجرة الله سبحانه وتعالى daka dadan kabautawa Allah ka kabautawa Allah wannan ganin ruwan ka kai za ka ga in maslaha ka ce kai sannan kuma Allah yake a cikin wannan karshen hadisi ya bin ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma ma zalika zalikum min shay a ce kowa imani shi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wannan bai kara mutum Allah da komai karshe sai ce inma hiya a'malukum ufsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yulmuna illa nafsuh yace ku fasani cewa haba kadiyar gaba daya bas wannan magana kawai ayyukan ku yake kidayan wanda ya samu alheri gobe kiyama a cikin tattali shi ya kaddamar da alheri a nan gidan duniya ma Allah gudiya wanda kuma ya samu sabani haka nan to kar ya zanta kowa ya zanta kai shi dan Allah in takfu fa inna Allah ghaniyun anku sai ce amma ko a daidai lokacin da wala yarda li ibadihi kufr ay la yuhibbu wa la ya'muru bi Allah bai yarda akan ai kafirci ba har kuma Allah bai ya so ai kafirci amma ya ba dan adam zabi ya zabi abin da ya gada ba ko ya kafirce ko ya imani amma dan mutun ya kafirce ba umurni Allah bane ba ko ba abin da Allah yake so bane ba abin da Allah yake so shine imani wala yarda li ibadihi al-kufr sai ce wa in tashkuru in kai godiya kuka bi Allah kuka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yardahu lakum bi ma'ana in kuka yi godiya Allah zai so wannan aikin da kuka yi kuma Allah zai ba ku lada akan wannan aikin da kuka yi sannan kuma wata matashiya ta gaba mai karfi wala tazru wajiratu wizra ukhra Allah bai jibinta wa wata rai laihin wata rai a ce a wannan ga sanin jikoki shi hunne ne su ma abun dan adam tabarakan Allah ne a magana ce ta ka aikata aikin kirki ka fansar da kanka wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar da bayani akan wannan insha Allah ta'ala ne gobe kenan mun tsaya aya ta 7 a tsakiyar da insha Allah gobe za mu zo mu fara da farkon ta saboda akwai bayanai masu muhimmanci da ya kamata dan adam ya sanya ta a cikin zuciyar shi dan ya ga cewa ya wanne ne duniya lafiya kuma sannan ya samu matsayi a gobe kiyama na samu jira aljanna Allah madaukake sarki ya bamu dacewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah